tsarin hada-hadar kasuwancin da ke buƙatar tura kuɗaɗe daga wata ƙasa zuwa wata tsakanin ƙasashen duniya. Ana amfani ne da dollar Amurka wajen tura kuɗaɗen. Sai dai kuma wannan tsarin yakan kawo koma baya ga wasu 'yan kasuwa da ma kayan da suke fitarwa ƙasashen duniya, musamman ƙasashen da darajar kuɗaɗen su ke zubewa kamar Najeriya. Misali, a harkar noma wanda gwamnatin ƙasar ke ƙirarin bunƙasawa, Najeriya ita ce ta biyu wajen samar da albasa da ƙasashen Afirka ta Yamma da ta Tsakiya. Kuma gwamnatin ƙasar ta amincewa masu kasuwancinta fitar da ita ta wasu iyakokin ƙasar zuwa ƙasashen waje. Sai dai a cewar shugaban manoma da kuma kasuwancin albasa a Najeriya, Aliyu Mai Samu Isa, duk da hakan suna fuskantar babban ƙalubale.
Ƙasashen da suke siyan albasoshinmu, kuɗin da suke amfani da shi saifa ne da fidi. Amma in ka zo za ka cika ƙa'ida a banki na fitar da kayayyakin ƙasashen waje, akan ɗin da aka baka na in ka siyar da kayayyakinka ka dawo da shi dala ne, to sai yana ba mu wuya bayan mun siyar musu da albasa mu dawo da kuɗin nan ta akan ɗin nan da aka ba mu na dala, canjin saifa ɗinsu zuwa dala sai sun yi hasara. Kuma mu kanmu in suka turo mana dala ɗin zuwa Najeriya, mu ba mu canza dala ɗin zuwa naira sai mun yi hasara.
Wani ƙalubale shine sufurin albasa salum alum tsakanin ƙasashe, kuma ga ƙarancin kamfanin da za su iya sarrafa ta ko kuma hanyar adana ta kar ta lalace. Abin da ya sa masu jagorancin hada-hadata a ƙasashen Afirka ke jaddada kiraye-kiraye ga gwamnatocinsu.
To ni ne Alhaji Mustapha Kadiri Sarka Abzan daga Niger, ni ne president na Oro duka ƙungiya ta 'yan albasa ta ƙasa Afirka ta Yamma da ta Tsakiya. Abin da muke kira hanya muke so a share. A share ma albasa, tunda albasa ba wani suminti bane, ba wani ƙarfe bane, don mu can Niger yanzu mun gani. To ranar da shugabanninmu suka yi tsaye suka ce iko na bisa hanya shaham albasa lahiya, ko ton nawa mota take dauke ba mai dibin ta ba ta bashi ko taro.
Duk da waɗannan matsalolin, wasu na ganin idan aka haɗa hannu wuri ɗaya za a iya samun bakin zare da sauƙaƙawa masu ta'ammuli da wannan amfanin gona.
Sunana Alhaji Abdulkadir Salami, ni ne wakili na mutanen Ghana. Muttahid tare mu zan tsintsiya ɗaurin ki ɗaya, abinda yake damun mu ko ta wani ɓangare, ɓangaren ɗaukar kuɗi ne, ɓangaren ma'aikata ne, ɓangaren kasuwancinmu ya ci gaba, to sai mu ga mun wa kaɗi ya dace.
To koya masana tattalin arziki ke kallon wannan batun? Bashir Muhammad Atira na Jami'ar Usman Dan Fodo da ke Sokoto na ganin cewa
shi kalmi tattalin arziki ko yaushe ana diba yanayin da ake ciki sai a hito mai da tsarin da ya daidai da shi, wanda ba tare da ya cutar da ita gwamnati ba, kuma ba tare da ya cutar da al'umma da ke kasuwancin ba. Kaga duk wanda zai zo ya ɗauki dukiyarsa ya sai kayayyaki ya fitar da su ƙasashen waje, to wannan yana taimaka ma ƙasa ne ba, wanda yana cikin abin da ke nuna ƙarfin tattalin arzikin ƙasa. In ba aka kuma hana wa'annan 'yan kasuwa ko kuma suka samu taulayi saboda waton canjin nan, to za a ga cewa kuma zai rage ƙarfin ƙasa na hidda kaya.
A wannan lokacin da gwamnatin Najeriya ke tinƙaho da haɓaka noma abinci a cikin ƙasa, samar da mafita ga matsalolin da ke tarnaƙi ga hada-hadar kasuwancin kayayyakin amfanin noma kan iya taimakawa ƙudurin na gwamnati ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.